Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna, kuma barkamu da shigowa sabuwar shekara. Ga sharar fagen shirin daga gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Mu jira sai an kammala kwakwaran bincike kan arangamar ƴan shiya da sojoji a Zaria. Na san dai al'ummar Zaria na koka kan yadda ƴan shiya ke takura musu wajen tare hanya. Inji shugaba Buhari a zauren sa na farko na ganawa da ƴan jarida, inda yayi watsi da bukatar rage darajar naira da kushe gwamnatin Jonathan da yace tayi warwason dukiyar kasa. Shugaban ya ce bawa kakakin Biafran Kalu da Sambo da Suki Bailey bai ma taso ba dan girman laifin da suka tafka. Jibrin Zakar na kasuwar canji ya ce Buhari bai amsa tambaya da gamsarwa ba kan takura daukar dala daga bankuna.
Wannan babu wani alamar gyara akan wannan, ba kuma zai amfani mutanen Najeriya ba.
Kotun daukaka kara ta ba wa gwamna Darius na Taraba nasara, inda abokiyar hamayyarsa ta APC Jummaya Lasan ta ce za ta nufi kotun koli. Shekarar 2016 ta shigo da tsarar litar mai a Najeriya za ta ragu zuwa naira 85 daga 87 a hukumance, duk da janye tallafin fetur. Nasiru Adamu Lika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, so yanzu za mu kaɗa zauranmu na tattaunawa. Za mu sake kawo muku kashi na ƙarshe na tattaunawar da aka yi tsakanin Fulani makiyaya da sayawa manoma a Baucin Yakuba, wanda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya jagoranta, wanda a yau zai dora ne daga inda yake komawa ga wakilin ƙungiyar fafutukar tabbatar da zaman lafiya Ambassada Garba Sidi.
Matsalar shine rashin ruwa. Idan aka samu bohol kusa da wani gulbi, bohol din ana tara shi kowane rana, ana cika gulbin nan ba zai kafe ba, kuma ciyawan zai inganta a gurin. Ana bar ruwan wurin sai ka zo ka samu ciyawa, Fulani ne hankalinsa ya kwanta, ba dogon nisa ba kuma tsoron dabbobin sun tafi ko kuma ƴan sa ba za su dawo ba, ko an kashewa ne ko kuma shi ya kashe. Saboda haka ina roƙon musamman arewa, da na tuna Allah ya kasa Sadauna ya fara yanzu a wani jarun Yawuri, za ka zo ka samu Tawara, akwai irin waɗannan gulabe cikin Sokoto ƙauyukan su san inna din an fara yi. A nan Bauchi an fara iyayen wannan lokacin ya guda, to abubuwan ba su inganta da yawa ba. Ya kamata a ce haƙƙi ne na kowane chairman ko sole administrator na local government da haɗin kan shi mai girma gwamna a taimaka ma Fulani ya zama dogon zangon nan ya rage musu. A samu ana samun ingantaccen ruwa, ba sai sun je shin shiga gonan mutane ba, a kuma dinga musu bita game da sanin haƙƙin mutane. Haƙƙi ne inda kuka zo kuka far musu, to haƙƙin kowanne ana yi bin masa kare. Akwai doka, duk inda ya shiga wani gari akwai harko da ya kamata ya je sallama, ya shigo wannan ƙauye ya san ya shigo, anan kuma za a nuna masa kare butanan, ya butanan in zai fita ya samu waɗanda za su masa jagora a fadda shi inda ba hayaci haƙƙin mutane ba ko kuma dabbobin sa.
To a kai na batun ma sayawa kenan duk a hade?
Eh, na batun sayawa shine wanda nake maganan abinda suka nema nake ba su shawara. Kamata yayi koda babu gwamnati, musamman misali a ce maka makaranta, ni na tabbatar da suna da manyan mutane sun suka nemi ƴancin a kokari a dawo da makarantun, akwai wanda za su yi shafa fenti, akwai wanda za su ba da kujeru a fara. Idan aka yi haka na tabbata gwamnati za ta ji kunya ta fara yin wani abu a kai. Kamar yadda kai magana asibitin na su yanzu kamar ya lalace, an ce an dawo da shi ya dawo bulunu, su me dai ana su fara wani abu? Su akwai kamar misali irin barista Speaker Dogara da Professor Kogoro da baristocin nan wanda suke fas magaji. Ina tabbatar da idan aka nemi gudunmawarsu a gyara asibiti a bada magunguna, za su fara iyayen wannan gwamnati za ta ji kunya ta ga kalubale ne gare su, su fara taimaka ma kansu da kansu su gwamnati ta fara. Na san kuma mai martaba Sarkin Bauchi ya taɓa bada sarauta wadda su suka raina, su fara karɓanta. Da suka fara karɓanta aka recognize ɗinta, daga nan sai su fara mu waye a samu inda za su samu sallah wani abu. Ba a fari a kwashi dai.
Min duba sambaji dan na duba dole ni yadda lamu marku barka lamu lami do haya tuki isa dan na do ya yadan di juju aminat do diwa potunga sanu baba madina ande bolamu lamu do tijo dotijo bi barka bi alhaji abba bi aminatu ande beti lamu wa muhammadu nuru radil goddo gonga ande bo jawro radil beti mangu go
go hajja binta on woni dottiwa go hajja aisatu garu woni dottiwa baba eri mahadin beddilamu baba eri mahawa o beddilamu baba eri ma umaru sanda
malam madalla madalla dai da irin kokarin da kuke yanzu idan aka ce ka ga mun baya ga batun wato wannan karamar hukuma abu ne wanda yake sai ya samu zama a majalisa to yanzu idan aka ce ma ka fito fili ka fadi bukatunku na zahiri wanda yake shine wanda yake za a iya gabatar muku banda dai batun maganan wannan karamar hukuma abu ne wanda yake gaban majalisa me zaka bukata idan an ce ka bayyana bukatunku
to bukatun mu dai duk wani ba sai akan maganan nan ma da nake wani zai iya ce wannan ba sai bane amma ni ainihin ba sai ne da yare ma zan nan taba don saboda sai yawon in sun ji su ce dan su ne yi maganan nan men min ma da Allah daga dunga yinnan ya kwani yan ci masu ko nu tubude kum tumi yan ci tu mawul bi tudan jarida indul gamiya luwan fuje ta irin zaman da muke yi shine muna kuka kullum tun muna yara har muka girma muka samu iyayen mu akwai kuka wanda muke ma gwamnatin Bauchi da gwamnatin tarayya da kuma tsoffin mu da masu sarautan mu akan na daya muna kuka a taimaka a ba mu chiefdom din da muke nima babban damuwar mu na daya kenan Musa yawon tafabalewa na biyu shine da cewa kamar inda Aminu Sidi ya faɗa akwai makaramtu wanda suke tafabalewa wanda da makaramtun nan zaman su a wurin ko yan acaba ma suna cintuwa daga cikin gari zuwa makaramtun nan suke diban mutane su kai suna cintuwa wurin mutane da dama dai akwai abin yi a makaramtan nan wanda zaka zo kai ka tafi gida ka je ka kwanta irin su wayannan abubuwan a taimaka a kawo mana su inda da sun samu don saboda shine na ɗaya yana rage zaman banza wa matasa kuma ya shine zai kara nuna hasken akwai zaman lafiya tsakanin mu da Fulani nan
to ka iya gaisuwa ma da Fulani ce kuwa
gaskiya ni Fulani yan uwana ne abokan wasana ne amma ni gaisuwa da yaren su ban yi ba sai dai su ne za su iya namu don saboda kullum suna cikin mu
to takaice dai gashi dai an malam Aminu Sidi ya yi bayani akan irin wasu bukatunku to ka san aka ce waka bakin mai ta ya fi daɗi kenan me za ka ce a dangane da mai wa bukatunku
jama'ar assalamu alaikum min wani Suleiman babake komai an dimi ya tafa wa balewa amma min kun gidir mi gwamnati ta mi komin wasu na min bobulji wasu na min dem ta min durata minan gundon lamu gumi bi ta tafa bala minun fa wala ko yali min min ta min tabi naji amin ta durata fa wala ko wani min minun ni min kibata nayi amin dura nyama kara indima min janga kusan min jarana sayan koyin soda injara mu Fulani har ga Allah damuwoyin mu kenan shine mu zanna lafiya nama lafiya fata lafiya mu gunde dame mu wurin kiwo ne damuwar mu
to za ka iya gaishe shi da sayanci kuwa
a ni gaskiya ni bana jin sayanci
to amma kamata kuwa yanda ake zaman lafiyar nan mai yiwa ma a ce an tsora a yi auratayya a tsakani ba ganin ya kamata a ce kun iya yaren juna yanzu kai za ka iya auren matan basa
don ya mana don aure ta in ta yadda
to kai kuma za ka iya ba su ma 'yan
in sun yadda ba
to ka ji ba madala ne kai ma za ka iya auren bafulata na
zan iya auren bafulata na
kuma za ka iya ba su
zan iya ba su kuma nawa tunda akwai zaman take na lafiya tsakanin mu da su yanzu auren ma muke son ya shiga don saboda shine dingishin zaman lafiya
to malam Aminu ko akwai abin da za ka ce daga karshe
abin da zan ce wannan dorewar zaman lafiya su iyaye musamman su ne ginshikin zaman lafiya abinda suka tsawatar shine zai dore da addu'a domin kuma sha hada Allah an sa Allah gaba idan aka hada Allah aka sa Allah gaba da addu'a to insha Allah tsoffin nan na Fulani da Sayawa, ina roƙonsu yadda suka ɗauki alƙawarin ne yasa har jikokinsu amfana, ya zama in akwai zaman lafiya za ka samu kyakkyawan ci gaba, za a iya ɗore wanda yara sai dai su ji waiwai da akwai matsala amma ba su santa ba. Allah kuma ya taimake su wa a inda suka ba mu haɗin kai da muke shiga garinsu, Allah kuma ya saka musu da alheri.
To jama'a, duka kuma wannan lokaci ne, wannan kuma gaba muka kawo ga ƙarshen wannan tattaunawa na tsakanin Fulani da Sayawa a shirin zaman lafiya mai ɗorewa, da kuma fatan ganin cewar dai wata rana kamar yadda yake muka taru din nan, ɗaya daga cikinsu zai ce to mu zo, gashi fa yau ya auri ko ba Fulatana ko kuma ba Fulatani ya auri ba Saya. To ku biyo mu insha Allah za mu ci gaba da kawo muku irin wannan shiri na zaman lafiya, musamman ma a irin yankuna da ake ganin da babu zaman lafiya. To madalla, sai anjima.
The Voice of America.
Lallai fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Da wannan muka zo babu sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Rabaran Dr. Shu'aibu Bello na ƙungiyar Kiristan Najeriya CAN da Dr. Usman Bugaje. Ga Rabaran Shu'aibu Bello.
Masu sauraron gidan rediyo na muryar Amerika a sashen Hausa da kuma musamman jama'ar mu mutanen Najeriya, ina mana barka da wannan lokaci na demokradiyya wadda a sabon gwamnati muka sami kanmu a ciki tun daga ranar 29 ga watan 5, 2015, a ciki wadda muka sami tarihi babba da cewa za a sami jam'iyya da ke adawa ta kada jam'iyyar da ke kan mulki. Wannan sau ɗaya cikin tarihi ana samunsa da wuya, amma babban abin tasiri shine wanda ke kan mulki ma bai ja ba, ya karba ya rungumi kadarar Allah, ya kuma yarda cewa Allah ke bada mulki shi kuma yake karba. Muna farin ciki da wannan domin ya taimaka kwarai wajen kwantar da tarzoma, yayin da waɗansu da a tuntuni suna shirye ne kawai a yi fada a yi yaƙi a kakkashe juna, Allah ya takaita ba abin da mai so da a yi fadan ma bai sami hanyar da za a yi fada ba. Mai so wanda dama yake so da a tada fadan wanda zai yi fada saboda shi kuma shi ma bai samu ba. Wannan ya zama mana abin da za mu gode wa Allah sosai, musamman mu da muke jihohin arewa, a hatta ma mu da muke sashin arewa maso gabas, babban al'amari ne a gare mu da mu ce mu Allah mun gode sosai saboda saukin abubuwan da ke akwai. Salimu ne da cewa an ɗauki lokaci tamkar lokacin da ba a samu ministoci kai tsaye a lokaci guda ba domin ciyar da kaza gaba, amma jira ɗin ma ya zama mana da taimako domin ya sa tsare-tsaren abubuwan da gwamnatin mai ci yanzu ke so yi ta ci gaba da yinta, ta kuma tabbatar da cewa an yi adalci wa kowa da kowa. Amma babban kira abinda za mu yi sosai wa shugabanninmu a ƙasa shi ne a tabbatar an aiwatar da adalci. Dama abinda ke kawon tashin hankali ko hutuma iri daban-daban shi ne idan ba yi adalci a wata ɓangare guda ba. To babban abin ɓacin zuciya shi ne ba za mu ji daɗi ba idan akwai rashin adalci a cikin gwamnati. Maganar Allah ta sashin misalai sura 29 aya 28 yana yin bayani sosai game da cewa idan al'umma suke samun shugabanni masu adalci za su yi ta kumari, suna farin ciki, suna murna, suna tsalle. Amma lokacin da masu mugunta ke yin mulki, jama'a suna gudu suna ɓuya. To yanzu dai mun gode wa Allah an kawo Baba Buhari ya hau kan mulki, ba abin da yake so shine a yi adalci a yaƙi cin hanci da rashawa, a tabbatar cewa akwai tsaro ingantacciya, a tabbatar kuma akwai tattalin arziki da ta'a ingantacciya a cikin ƙasar mu Najeriya. Duk waɗannan sakamakon rashin adalci yasa aka sami cin hanci da rashawa. Rashin adalci ya kawo kowa yana yayi arziki dare guda, kowa kuma yana so yayi ta tada hankali. Saboda haka babban abin da ke akwai shine yanzu dai da shugaban ƙasa mai ci da mataimakinsa da makarabansu a majalisan dattawa da na wakilai da kuma ministocin nan da yanzu aka yi su tabbatar jama'a a ƙasa sun sami abin da shine yasa aka zabe su akan mulki. Waɗansu ma jirgin ruwan Buhari ne ya kai su akan mulki su, ba don ana son su bane ba lalle, ba ana kaunar su ba, su ma aka so zaba ba, amma da yake canji ya zo mai ƙarfi muna so su tabbatar an yi adalci.
Shi ma Dr. Usman Bugaji ya ce rashin zaman lafiya fa tafiya yake da cibaya da talauci.
To bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jama'a ƴan Najeriya, ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fastoci suke ta kawo ɗauki akan wannan babban al'amari, cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi, kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakankaninmu. Saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da ƙiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani. Duk wanda ka gani in dai mutum ne, to Allah ya halicce shi kuma Allah yana san shi. Saboda haka kuma ƙa'idoji ga su nan, ba sai an bayanin su ba, wanda suke nuna yadda za a zauna tare. Saboda haka jawo hankalinmu da nake son na yi a nan wurin shi ne, da Allah mu bi ƙa'idojin nan da aka faɗa, domin mu samu zaman taren da zai amfani juna. Ba tare da wannan zaman lafiyan ba, tattalin arziki ba zai haɓaka ba, zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba. Saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare. Mai yiwuwa ne wasu su suna da ƙarancin fahimta, waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yanda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu. Kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido, mu ba kamar mu Najeriya, da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu, kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu, mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasarmu, mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu, yadda za mu zama misali abin kwaikwayo ga wasu. Ku tuna Najeriya ita ce babban ƙasa a cikin Afirka a wajen adadi, a wajen tattalin arziki, a wajen abubuwa da yawa. Saboda haka sauran ƙasashen Afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu. Idan mu muka kasa, to za mu harbi sauran, su ma za su kasa. In mu muka yi abin kirki, to za mu taimaki sauran, domin za su kalle mu su ga Najeriya ta abin kirki, kuma su zo ma su koyi ya ake yi. Saboda haka muna fatan Allah ya mana jagora a cikin wannan al'amari, kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka, su shiga gaba, su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba, an samu zamantakewa mai kyau tsakaninmu. Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.